This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 1725 da kuma 60. Mazauna Jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin radio amfani da Sarauniya da Fara'a da Dalol da kuma Niya FM. Kuna kuma iya saurara mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka, barkamu ku kuma da sake kama tashar mu a daidai wannan lokaci. Grace Alheri Abdu ce daga birnin Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin sake saduwa da ku. Bayan labaran duniya, Sahaba zai shigo da shirin na gari na kowa. Kafin mu kai ga haka, ga halin da duniyar take ciki a labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraro, kuma barkamu da hantsi ga labaran mai karantawa Jummai Ali. Kasar Iran ta baiwa hukumar makamashin atom ta kasa da kasa ta Majalisar Dinkin Duniya da ake cewa IAEA takaice takardun da aka danganta da zarge-zargen da ake mata cewa ta yi ko kuma tana kokarin kera makaman atom. Matakin da ya sa ta cimma wa'adin gamsar da ka'idodin da aka gitta mata na sassauta takunkumin da aka aza mata, kamar yadda yarjejeniyar da ta kulla da gigan kasashen duniya a watan jiya ta tanada. Jiya Asabar, Iran ta mika wa hukumar IAEA bayanai a rubuce da kuma takardu kamar yadda aka cimma yarjejeniya a tasirar bayyana ayyukanta da ta yi a baya da kuma yanzu da suka shafi shirin nuclear kasar. Hukumar IAEA ta tabbatar a jiya Asabar cewa Iran ta cimma wa'adin mika bayanan. Bayanan da Iran ta gabatar sun hada hadda bayanan cewa da kyarne ta karya alkawarin da ta yi kamar yadda ta shayi a baya. Taswirar ta kuma tanadi cewa akwai yiwuwar hukumar makamashin ta nemi karin bayani daga Iran a kan ranar 15 ga watan Oktoba domin hukumar ta rubuta rahotonta na ƙarshe kan ƙarshen wannan shekara idan kuma Allah ya kai mu. Jami'an ƙasar Iraq sun ce wani harin da aka ɓoye bam cikin mota da aka kai wata unguwar birnin Bagadaza da galibi 'yan shiya ke zaune a cikinta ya kashe mutane 13 da raunana mutane 52. Jiya Asabar aka kai harin a unguwar Habibiya inda ake sayar da motoci a gundumar Sadar, gundumar da aka kai wa hari kwanaki 3 da suka shige, har ma aka kashe mutane 67 a hari mafi muni da aka kai birnin Bagadaza, wanda rabon da ga irin haka tun cikin shekaru 10 da suka shige. Nan da nan babu kungiyar da ta yi ikirarin cewa ita ke da alhakin kai harin. To amma galibi kungiyar 'yan jihadin Islamic State ko kuma ISIS kan kai hare-hare a kan 'yan shiya, kuma kungiyar ISIS ɗin ta yi ikirarin cewa ita ta kai hari gundumar a ranar Alhamis. A baya an sha auna unguwar inda ake sayar da motocin ana kai mata hare-hare. Haka kuma wasu hare-haren da aka kai jiya Asabar a ciki da kewayen birnin Bagadaza sun kashe akalla mutane 9 da raunana mutane 33. Jiya Asabar kafofin yaɗa labarun ƙasar China suka ambaci jami'an ƙasar na faɗin cewa yawan mutanen da suka mutu a sakamakon fashe-fashen da suka auku a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa ya ƙaru zuwa 112 ciki har da 'yan kwana-kwana 21. Hukumomin China sun ba da umarni nan da nan a kwashe mutanen da suke kusa da inda fashe-fashen suka auku. Jiya Asabar aka ba da labarin cewa ala tilas aka kwashe mutanen da suke kusa da wurin da nisan kilomita 3 saboda tsoron gurɓacewar sinadaran kimiyya. Kamfanin dillancin labarun ƙasar China da ake cewa Xinhua ya ba da labarin cewa sojoji sun ceci wani mutum kusa da inda fashe-fashen suka auku da nisan mita 50. Jaridar People's Daily ta ƙasar ta ce an ceci wannan mutumin ɗan shekara 50 da haihuwa da misalin ƙarfe 2 na yamma agogon can kusan kwanaki 3 da aukuwar fashe-fashen. Gidan talabijin na ƙasar kuma ya ba da labarin cewa an jingina ayyukan ceto a jiya Asabar bayan da gobara ta tashi a kusa da wurin. To waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Jiya Asabar, ‘yan takarar jam’iyyar Democrat da Republican da suke bigen ganin jam’iyyarsu ta tsayar da su takarar shugaban ƙasa sun yi ca a kasuwar baje kolin jihar Iowa tare da fatar za su burge ko kuma jawo hankalin dubban mutanen da suke zuwa kasuwar baje kolin da ake yi a duk shekara-shekara. Ɗan takara riƙaƙƙen attajirin nan Donald Trump, wanda a yanzu shi ne ke kan gaba wajen farin jini tsakanin ‘yan takarar jam’iyyar Republican, ya isa wurin cikin jirgin sama mai saukar angulu. Ita kuma Hillary Clinton, tsohuwar sakatariya harkokin wajen Amurka, wadda ita ce ke kan gaba wajen farin jini tsakanin ‘yan takarar jam’iyyar Democrat, ta isa wurin ne kewaye da masu tsaron lafiyarta. Tana isa wurin kuma ‘yan jarida suka yi ca a kanta. Ta kuma isa kasuwar tare da tsohon Senator Tom Harkin, wanda yake goyon bayan begenta na tsayawa takarar shugaba. Donald Trump ya yi amfani da damar da ya samu wajen bayyana cewa Hillary Clinton ita ce sakatariyar harkokin wajen Amurka mafi muni a tarihin Amurka. A ranar Juma'a, ita kuma Hillary Clinton da Sanders Reif su ma suka soki lamirin Donald Trump, suka dage a kan cewa sun fi shi cancantar zama shugaban Amurka. Jaridar New York Times da ake buga a birnin New York ta buga labarin cewa ɗaya daga cikin babban kamfanin sadarwa mafi daɗewa a duniya, AT&T, ya baiwa hukumar tattara bayanan sirri na cikin gidan Amurka taimako sosai ga shirin hukumar na satar sauraron maganganu da jama'a ke yi ta wayan tarho da kuma tuntuɓa juna ta kafar sadarwar intanet. Jiya Asabar, jaridar ta yi misali ko kuma ta yi nuni da bayanan da tsohon ma'aikacin hukumar Edward Snowden ya kwarmata da aka yi ta cacar baki a kai.
Labaran duniya kenan kuka saurara. To, madalla yanzu kuma ga sahabo da shirinmu na gaba.
Nagari na kowa.
Daga cikin abubuwa waɗanda an masu wuya kuma su ne hasken duniya shine ilimi, kuma ba a keɓe wani ilimi ba a ce lalan ilimi ne, sai dai in mutu ya zalla.
Sarkin tawa Alhaji Muhammadu Addu a jawabin da ya yi wa ɗaliban jami'ar ɗan hodiyo da ke Sokoto lokacin da sa kai masa gaisuwar ban girma. Hukumar jarabawa ta WAEC ta saki sakamakon jarabawar shiga makarantun gaba da sakandare. Farfesa Yusuf Haruna ya ce ya kamata gwamnati ta himmatu wajen inganta koyon darasin lissafi. Gwamnatin jihar Kebbi kuma ta tashi haikan wajen gyara makarantun jihar, musamman wacce ake kira Unity ta ‘yan mata da ke birnin Kebbi. Masu aro, assalamu alaikum, da fatan kuna hanzi lafiya. Makon jiya ne hukumar jarabawa ta ƙasashe da ke yammacin Afirka da aka fi sani da WAEC ta saki sakamakon jarabawar shiga makarantun gaba da sakandare. Kashi 38 da rabi ne suka samu nasarar lashe jarabawar a darussa biyar, ciki har da lissafi da kuma harshen Turanci, wadda tilas ɗalibi ya samu nasara a kansu ko kuma ya faɗi. Kashi 61 sun faɗi, wato sama da ɗalibai 977. Duk da haka, wannan ya nuna ci gaba a sakamakon jarabawar ta bana idan aka kwatanta da abin da aka samu a bara. An samu ci gaba kamar kashi 8. Amma babban labari yanzu shine jihohi 13 waɗanda da farko hukumar ta yi barazana za ta riƙe jarabawar ɗalibai daga waɗannan yankuna domin gwamnatocin sun kasa biyan kuɗaɗen zaman jarabawar. Yanzu an cimma daidaito bayan kiraye-kiraye daga iyaye daga hukumomi, hukumar ta saki wannan jarabawa. Hukumar WAEC ta ƙi ta fito fili ta bayyana waɗannan jihohi waɗanda wakilanmu suka fahimci cewa galibinsu daga arewacin Najeriya suke. Waɗannan jihohi ko abinda muka fahimta sun haɗa hadda jihar Nasarawa da jihar Kebbi da jihar Zamfara da Taraba da jihar Niger da jihar Osun da jihar Ekiti da Ebonyi da jihar Bauchi da Kwara da Benue da Lagos da kuma Kano. ganin yadda dalibai suke faduwar muhimman darussa kamar su lissafi waɗanne irin matakai ne to suka kamata gwamnati ta ɗauka wajen kyautata ilimin wannan darasi? Tambayar da Zaharuddin Sani Huntuwa ya yi wa Farfesan Lissafi Yusuf Haruna kenan.
Saboda za ka ga cewa yanzu in ka tafi wasu makarantu na sakandare ɗin sai ka tausaya wa shi kanshi subject ɗin. Saboda za ka samu ba abin da ya karanta ba kenan, ba lissafin ya karanta ba, amma shi ke koyar da lissafi. Malamin geography ko biology ko physics sai ga an ba shi lissafi. To dama can yaran an riga an tsoratar da su cewa subject ɗin yana da wahala, to kuma an ba wanda bai ma san shi ba ya koyar da su, to ya kake ganin za a yi a samu sakamako mai kyau? To dole sai gwamnati ta zauna ta duba cewa to kamata ya tun daga matakin primary, secondary, university a tabbatar malaman da suka san wannan lissafi su suke koyar da shi, sannan duba cewa ya za a yi a ba su wani abu wanda yaran da suke bayan su suke koyo duk da an ce musu da wahala. To amma saboda wannan abin da aka dan tanada zai sa su kwadayin wannan dan jin dadin su ce to tunda malam wane yana lissafi yana da wannan jin dadin, to su ma gara su zo su yi don su same shi. Wato duk abinda nake nufi kamar in ka zo kamar ga wanda ya gama jami'a za a ɗauke shi da duk wanda ya yi biology, chemistry, waye duk a ɗauke su level ɗaya ne, 7. Amma me a samu wani allowance na musamman a sa wa malamin lissafi da malamin English, tunda an ce waɗannan dole ne yara sun ci su kansu shiga jami'a. To wannan abun zai sa ya encourage din su malaman waɗannan subject din su zagade su ga cewa gwamnati fa ta fahimci cewa ba ƙaramin jajir cewa ne suka yi ba har suka karanta waɗannan subject din, kuma ta ba shi muhimmanci. Sannan wannan abun kuma zai koyar da na baya kwaɗayin cewa su je su karanta wannan subject din. Duk karancin da ake magana za ka ga cewa an samu sauki ba ɗan kaɗan ba, saboda shi ɗan Najeriya da ka gan shi Allah ya yi mana baiwa duk a duniya duk inda ka shiga. Abinda ba mu yi ba kawai mu fahimci wannan baiwar da Allah ya mana mu yi amfani da ita. Kuma ana son dole ne a education duk wanda ya yi to ka yi acknowledge ka, wato ka yaba masa na cewa abinda ya yi ɗin ya yi ƙoƙari. To wannan ƙoƙarin shi ne ka ɗan bi shi da kyauta, kamar yadda Bahaushe ya ce yaba kyauta tukuici. To ka ɗan nuna masa cewa da wani incentive, yadda ake ganin cewa mutane ke ganin cewa in ka tafi sun yadda cewa ka yi wani namijin ƙoƙari da ka karanta wannan subject ɗin. To amma me gwamnati ta yi ita kuma ta yi acknowledging haka? To abinda ake da bukata kenan, in aka yi za a iya zuwa a ce za a iya wani National Institute banda National Mathematical Center, za a iya ita institute ne kamar yadda NTI take, to sai ta zamanto National Institute ne for Training of Mathematics Teacher. Ya 6 geopolitical zone na zai zamanto ko ina tana da campus wanda za a iya zaɓar ƙwararru suna bi zone by zone, ba kowa sai an ce ya je Abuja ba, zone by zone suna sallar kiran malamai mataki-mataki daga primary, secondary har zuwa jami'o'i. Ana ba su ƙwarewa ta musamman duk a shekara, a ce kuwa wata ɗaya biyu ana kiransu a ba su incentive su kansu malaman su zo su ji daɗi, a nuna musu cewa suna da mahimmanci, sannan kuma a ba su bitan yadda hanyoyin da za su bi su ja yara a jika. Don in ka shiga kaman aji kana koyar da lissafi, in za ka tsaya kawai kai ta koyar da lissafin tsirsa, to jazaman za ka ga cewa rabin ajin ma ba su san me kake ba. Amma in ka yi tafiya kaman awa ɗaya ce, in ka yi kaman minti 10-15 sai ka ɗan sako musu wasu 'yan dabaru na minti 2 sai ka jawo kowa ya dawo ajin, sai ka ci gaba da wata minti 15 ɗin. In ka ga za a sake ficewa sai ka ɗan sako wani ɗan dabarun again, ko na minti 2 sai ka dawo da kowa ajin. To haka za ka yi haka cinye awa ɗaya sai ka ga kusan ka samu kowa ya tafi tare da kai.
Mai martaba sarkin tawa a jamhuriyar Nijar Alhaji Muhammadu Addu ya ce babu wani ilimi da za a ce na banza ne, domin duk wani ilimi da aka dukufa a kai to zai kai mutum har aljanna ba ma shi kadai ba hatta waɗanda ke tare hatta iyayensa da masoyansa. Mai martaba sarkin na tawa ya yi wannan furcin ne lokacin da ɗaliban fannin nazarin halayya da zamantakewar ɗan Adam na jami'ar Usman Dan Hodiyo da ke Sokoto suka kai masa ziyaran ban girma a zaman wani bangare na ziyarar karatu da suka kai jamhuriyar Niger. Wakilin sashin Hausa Murtala Faruk Sanyinya yana daga cikin wannan ayari.
Daga cikin abubuwa waɗanda an masu wuya kuma su ne hasken duniya shi ne ilimi. Kuma ba a keɓe wani ilimi ba a ce lalan ilimi ne sai dai in mutum ya zallala. Duk ilimin da Allah ya baka ta hanyar wannan ilimi kana iya kai taimako wanda zai kai ka aljanna, ya kai iyayenka ma aljanna, kuma ya kai masoyanka da makwabtanka a cikin aljanna. Waɗannan irin abubuwa babu inda ake samun su sai fannin ilimi. Har wani sha'iri yana yi wata magana har yanzu ina tunani da ita da yake cewa mai ilimi ya san martaba da mutane. Kwalkwaliyar daraja ya hau ya dale dab, to amma fa mar ilimi ko hangawa. Wani sha'iri ya koma ya ce Shehuna Abdurra'ufu tun ina yaro da ifi ya rake ni cikin nazifi bai bar ni cikin hankukuwa ba. Shi ya ce mini kai karatu in kana yi ka wadatu dibi ta hamiti safatu sai ban ji rabo kaman sani ba. Shi sani mai mai da bawa ɗa mafificin muruwa. Shi sani ma garkuwa na ko ga mai tsoron gari ne mashigin shi ba zai rawa kafa ba. In ka nemi sani rike shi iya kumce lalabo shi maganin samun saniya. In ka soma kar ka daina rago ba za ya sha zuma ba. To kun buɗa ku masu ilimi masu neman ilimi kuna cikin shan maɗaci, amma daga baya maɗacin nan zai zo ya juya kuma ya zanzumuwa. Amma mi ke uban shi shine haƙuri. Allah ya baku haƙuri da dauriya da riƙewa. Wannan idan ku yi haka in Allah ya so za ku kai ga biyan bukata. Daɗin da muka ji ba ɗan ƙaramin jin daɗi ba ne. Tunda Allah da iko ne ya kaddara kun zo tawa, kuma inda kun kai neman ku zo ku yi ziyara shine a ƙarƙashin masarautar tawa. Wallahi mun gode. Allah ya ƙara muku albarka. Shine abin da nake so yara, tunda Allah ya sa kun ɗauki wannan fanni, to ku tabbatar da kun ɗauki abu mai girma. Amma abin da agambu ne da jagoranci ne shi ne haƙuri. Allah kimsa muku haƙuri cikin zukatanku. Na ji daɗi yadda zato da tsammani, kuma na yi murna. Kuma ina fatan in za ku tashi ku tai gida, to Allah ya kai ku lafiya, kuma ku sami gidajen ku lafiya. Kuma makaranta Allah ya ƙara mata albarka da sunan wanda an kai da ita University Dan Hodiyo.
Bye.
mu labarin cewa gwamnan jihar Kebbi Alhaji Atiku Bagudu ya bada umarnin gaggawa na aiwatar da gyare-gyare na musamman a makarantar Unity ta tarayya da ke Kebbi. Munin lamarin aka ce da gwamnan ya gani yasa sai da ya zubda hawaye. Wakiliyar sashen Hausa Maryam Atu Muhammad ta zanta da shugaban kwamitin harkokin ilimi a jihar ta Kebbi kuma wazirin Gwando Alhaji Abdullahi Umar Waziri. Wadda kwamitin nasa ne aka aza nauyin tafiyar da wannan ayyukan gyare-gyaren a makarantar domin jin inda aka kai a wannan gyara da ake yi.
Wannan aikin an kasa shi ne phases. To yanzu kusan phase na farko kusan mun kammala shi dan abu kalilun na finishing tashar da ya rage. Wanda kowa yanzu ma ana iya shiga amfani da wannan wuraren da aka yi aiki kansu. To da fatan cewa za a koma shiga wani phase na gaba wanda shi ma ina fatar cikin lokaci kaɗan. Za a fara shi second phase din. Sai kuma magana ta uku na cewa wani irin rawa su malamai da magana za su taka.
Shawarwarin da ya kamata ka ba su.
Domin kusan cikin aikin nan da haccin baya muna ta zargin malaman da 'yan makaranta na rashin kula da aikin da ke cikin makaranta. Ko jihar rashin kula da makarantar ma in general. Mai tashi wajen harkar ruwa. An kashe kuɗi an jawo musu ruwa an yi boho an sa kan famfuna domin su wadatu da ruwa a cikin makaranta. Amma cikin lokaci da jiya sai ga an kare kan famfun ruwa an bar ruwa suna zuba kan banza har suna jawo ruɓanna ko kuma toilet din su da aka gyara musu an kashe kuɗi da an gyara toilet amma ba su amfani da ita yana kina ganin ana najasa ko ina cikin makaranta abin ba kyau kuma akwai yin ciwo da na cewa mutane ne ke irin wannan mata ma su zasu mata. Dama da ni an kare wannan aikin za mu zauna su malaman da 'yan makarantar mu yi counseling ɗinsu game da tsafta da amfanin kula da abubuwan da ake yi domin wa'ina abubuwan fa nasu ne don su amfani su aka yi shi. Sannan musamman su kansu malaman su tabbata cewa an aza musu responsibility ta hanyar da za su ga cewa an taɓa an kula da wannan aikin da aka yi an tsare shi. To lallai za mu ɗauki wannan matakan. A cikin wa'innan mun lura da cewa wasu matrons ba su kan kwana cikin hostel da sai zo da ranar su wannan cikin abubuwan da muke ganin dole za mu institute mu tabbatar cewa mun samu mission su mata da jijjawa wanda za su kwana cikin hostel ɗin tare da yaran nan su kula da in ma sun tashi da dare za su je toilet ɗin su tabbatar cewa ba su tsaya suka yi shi a kan hanya ba ko wajen toilet sun tabbatar sun amfani da toilet ɗin da kuma wajen kullum sati a tabbatar cewa an tsaftace makarantar kamin a je classes da sauran dai irin wasu matakai da za mu ɗauka mu tabbatar cewa da malaman da 'yan makarantar sun yi an yi amfani da su na tabbatar cewa an tsare wannan aikin kuma an kula da tsaftace shi da sauransu. Can magana da muke kira school based yanzu haka ma da magana da ina Kaduna ne kuma akwai wani tsari da federal government ta yi da UNICEF da National Population Commission muka zo a matsayin school based don mu ƙara tattaunawa yadda za a yi amfani da wa'innan committees din don inganta ilimi da kuma har aikin National Population Commission wajen rajistan mutane yaran musamman makamantar da haka.
Na sadu da ɗaliban makarantar game da irin yadda suke jin akan wannan gyaran da ake gudanarwa a makarantarsu ga abin da suke cewa.
Sunana Guzayya Muhammad Sani, Niger State.
Yaya kinka ji lokacin da gwamna ya kawo muku ziyara nan makaranta?
Mun ji daɗi kuma mun yi farin ciki da toilet ɗin ba su da kyau gashi an zo yanzu an gyaggyara mana an sa mana famfo muna samun ruwa available yanzu.
To yaya wurin kwananku fa?
Wurin kwanan mu lafiya kalau komai ko muna samu daidai gwargwado.
Sunana Fatima Hussaini, Gombe State.
To da yake gwamnan jihar Kebbi ya kawo muku ziyara na makarantar ku ta Unity. Ko za ki ga mu yaya kun kace da ya zo?
Kai mun ji daɗi kuma mun yi farin cikin ganin shi.
To da me yayi muku me yasa a yi muku a nan makarantar ta ku?
Ya sa a mana karo mana ruwa, ya karo mana ruwa kuma ya gyaggyara mana toilets ɗinmu da ɗakunanmu dai gaba ɗaya mana abun da bamu da shi duk ya kakkawo mana amana kuma mun gode da abubuwan da yake mana.
To malala, to ko akwai wani ƙarin abubuwan da kuke so a yi muku?
Muna so a ɗan karo mana stay da gyara classes shi dai seat ɗin zama shi muke so a ɗan samo mana tun da bamu da abun zama.
Da kuma me kuma?
Da school box din mu ya dan lalace muna so dan samu mana ko da sabo ne ko guda daya. Sai mattresses bamu da enough mattress din da mutum yake kwana wani gunjulelen mattress ne yake samu muna so dan taimako mana da mattress mai akwai.
Da farko dai sunana Hadiya Muhammad Safa. Ina zaune a garin Kamma. Kuma SS3 ne ke yanzu zan fita. Gaskiya mun ji daɗin zuwan daga wannan yayi domin da bai zo ba muna cikin matsaloli iri-iri. Amma yanzu ya zo an mana komai gaskiya. Yanzu ana musu ginin sabon lab mai obvious kuma muna sa ran nan da a je hutu a dawo za a kammala komai. An gyara hostel, an yi sabbin wurare, an yi henti, an sa fanka ko ina inda babu fanka lalace, an yi toilet har da tiles, ga shawa tana kawo ruwa. An gyara komi ya zama normal, zafa da tiles a ciki yanzu ko ina ya zama normal. Sannan kuma muna sa ran wuraren da ba a gyara ba kafin a je hutu a dawo, an gyara komi.
To yaya kun ka ga ya batun malaman ku ba?
Gaskiya malamai ku suna kokari yanzu, har dai ba suna kokarin ta ga an gyara hostel, an tsaftace shi sosai. Ko da yaushe idan za a fito sai ta diba ta gani shin an gyara ko kuma yaya. Idan ba a gyara ba za ta sa kuma sarƙa da gyarawa. Suna kokari gaskiya.
Shi ne makarantar da kuke bukata gwamnati ta yi muku.
Gaskiya yanzu ana so a gyara Danifan don saboda babu masit a cikin Danifan. Kwata-kwata babu seat, kuma wani wurare da haka duk sun lalace cikin dani. Sannan kuma fanka classes duk sun lalace, ba golf cikin classes, bale a samu lokacin yin prep din dare babu golf. Sannan kuma blackboard saura duk sun lalace haka. Iyakacin abin da muke bukata.
Maryam Ato Muhammad, muryar Amurka daga birnin Kebbi, Nigeria.
Masu haro da wannan rahoto daga jihar Kebbi, Allah ya kawo mu ƙarshen shirin nagari na kowa na wannan mako, sai kuma mako na sama da ikon Allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamar na madadin dukkan wakilanmu da aka ji da kuma Kiba Hiro Diodone wadda ya daidaita sautin shirin, a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku sai makon gobe.
A gaida sahabu da tawagarsa, kada dai ku sha'afa, kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu karkare ga takaitattun labarai.
Kasar Iran ta baiwa hukumar makamashin atom da ake cewa IAEA takaice takardun da aka danganta da zarge-zargen da ake mata cewa ta yi ko kuma tana kokarin kera makaman atom. Matakin da ya sa ta cimma wa'adin gamsar da ƙa'idodin da aka gitta mata na sassauta takunkumin da aka aza mata, kamar yadda yarjejeniyar da ta kulla da gigan ƙasashen duniya a watan jiya ta tanada. Jami'an ƙasar Iraq sun ce wani harin da aka boye bom cikin wata mota da aka kai wata unguwar birnin Bagadaza da galibi 'yan shiya ke zaune a cikinta ya kashe mutane 13 da raunana mutane 52. Jiya Asabar aka kai harin a unguwar Hababiya inda ake sayar da motoci. Jiya Asabar ne kafofin yada labarin ƙasar China suka ambaci jami'an ƙasar na faɗin cewa yawan mutanen da suka mutu a sakamakon fashe-fashen da suka auku a birnin Tianjin mai tashar jiragen ruwa ya ƙaru zuwa 112 ciki har da 'yan kwana-kwana 21.
To madalla, abin da ya sauka kenan a wannan shirin yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu da kuma Kiba Hiro Diodone da ya taimaka wajen haɗa shirin da bada umarni da injiniya mu na yau Alheri ke muku fata alheri. Salamu alaikum.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.